Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicin Alhamis 23 ga watan Afrilu. Kuna tare ne da shirin Yau da Gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace Alhamis baki ɗaya shirin akan lafiyar matasa ne, kuma yau ma muna tare da Malam Aliyu Musa, jami'i mai kula da yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna. Amma kafin mu fara tattaunawa da shi kai tsaye, har ma mu buɗe muku layin waya, kuma ku bugo mana kai tsaye da tambaya ko gudunmawa. Za ku ji filin karin magana da kuma ƙarshen tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Muhammad Graham Abubakar da Fatima Isa akan cututtukan da suka addabi matasa a Najeriya. Wai shin wake da alhakin fadakar da matasa game da irin waɗannan cututtuka masu katse musu hanzari da durƙusar da rayuwarsu?
Fadakarwa zan ce yayi ta ne a wuyan gwamnati da Ministry of Health.
Rawan da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su taka mafi wanda gwamnati za ta taka.
Za ku ji ƙarshen wannan tattaunawa, haka kuma muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya akan abubuwan da ke ƙara mu matasa kasadar kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Kuma kar ku manta, za mu buɗe muku layin waya, ku kira mu kuma kai tsaye ku yi tambayar ku ko ku ba da gudunmawar ku. Ku kasance tare da mu domin ku ji duka wannan a cikin shirin Yau da Gobe.
Karin magana.
A banza wai talaka ya girma sarki, wadda ta aiko mana wannan karin magana ita ce Fatima binta Isa dan Musa.
Karin magana.
To ita wannan karin magana wato me taken a banza wai talaka ya girma sarki. To tana da wata 'yar uwa wato a cikin karin magana Bahaushe, yana cewa wai a banza wai harara a duhu. To anan yana da kyau mu lura da abubuwan da suka haɗu suka gina wannan karin magana, wato magana talaka da girma da kuma sarki. To talaka dai a gurin Bahaushe shi ne mutumin da baya riƙe da wani muƙami na sarauta, wato ko kuma mutumin da yake mara wadata. To duk waɗannan ana kiransu talakawa. To ita kuma girma, to shine wato misali mutum ya zarce wani a shekaru, kamar yadda ya bayyana cikin wannan karin magana din. Wato in wani ya girmu wani a shekaru, to za a ce wani ya girmu wani wani ne, wato ya girme shi. To sarki kuma shine mutumin da aka nada ta hanyar gargajiya don ya shugabanci jama'a ta hanyar mulki ko sana'a ko wani abu daban. To wannan shi ake kira sarki. To shi kuma sarki kamar yadda mamasha ta yake faɗa, Allah ya ji kansa, yana cewa koyi sarki ya dar masa'a wargi da alboki ba ta yiwo. To wato idan mutum yana sarki, to ya gama ya fi karfin sawoyinsa, ya girme musu, kai ko iyayensa ne ma yake da su. To idan suka zo fada zai su gaishe shi, amma ba shi ya tashi ya gaishe su ba. To a nan wurin idan mutum yayi wani abu wanda yake wato ba wata fa'ida a cikin yin wannan abin, ko kuma a wannan abin bai gamsar ba, to shi ma ana faɗa irin wannan wato karin magana ɗin. Misali kamar yadda aka ce wani bawan Allah ya to suna tafiya da shi da matarsa, suna ɗauke da kayayyakinsu. To sai wani ɗan fashi gurtacce ya tsare su a hanya, sai ya ce musu kai ku aje kayan nan. Duk sai suka aje kayan. Yace to ya ce shi mijin matar nan, yace tuɓe wannan babbar rigar taka. To sai ya ɗauke wajen tuɓe babbar rigar tasa, to ashe shi wannan mutum ya buɗe hannuwansa guda biyu, wato ya yi masa ungola ta cikin riga. To saboda haka suka ajiye kayan suka yi gaba, sai matar take tambaya take cewa to mai gida ni da kai, ni na rasa waye namijin, ni ne namijin ne, ni ce macen ne, ko kuma kai ce kai ne mace saboda da kake daga cewa a zo aje kaya kai ma ka aje sai ce to ai baki lura bane ai lokacin da nake tuba babban rigan nan ai ne masa umbola to a nan wurin idan aka tuba umbola ta san wani fa'ida ta yi to a nan wurin kage kin ga nan an yi wani abu wanda yake wato kamar a banza dan wannan umbola da yi ba ta fa'ida komai ba da mu an kwata kayan kuma wato misali ba lura da wannan zaki ne ba to a nan ma ba haushe yana saka irin wannan karin magana a wuri da ya dace da irin wannan insha Allah lafiya
to Malam Abdullahi Garba Imam kenan mai koyar da Hausa a makarantar koyon shari'ar Islam ta Aminu Kano a Kano yanzu kuma ga karshen tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Muhammad Graham Abubakar da Fatima Isa akan cututtukan da suka fi addabar matasa a Nigeria bayan sun lissafa mana cututtukan a makonin biyu da suka gabata yau kuma sun duba alhakin fadakarwa shin gwamnati ce ko kungiyoyi masu zaman kansu ne ko jama'a ne ko kuma matasan ne su da kansu ke da alhakin fadakarwa game da cututtukan da ke damun su
to ina nauyin fadakarwan yara ta yi a yanzu
to nauyin fadakarwa zan ce yara ta yi ne a wuyan gwamnati da da Ministry of Health su ya kamata a ce sun samu wannan dama sun yi wa mutane wannan abun gwamnati ta taimaka sosai akan wannan magana saboda dama ana mutuwa ta hanyar da bai dace ba ko kuma a ce a cikin dan kankanin lokaci mutum idan yana da kanjama ba shine rayuwa ta kare ba yana da dama idan yana da yaya ne har shekaru 10 zaki ganshi yana raye da yayansa to amma a rashin sani saboda basu sani ba na karkaran basu san komai akai ba shikenan da sun kamu da cutan wata ma har ta mutu ma ba a je asibitin ba so amma idan ana fatakarwa ana bada dan alamomin shi wata idan ta ga alamomin shi aka ce mata kuma akwai maganin shi wanda zai kai ki har shekaru masu dama kina tare da iyalanki cikin koshin lafiya sai ta je ta karba dan babu wanda
kukar kana ganin akwai rawar da kungiyoyi masu zaman kansu zasu iya takawa
na'am ina ganin rawar da kungiyoyi masu zaman kansu zasu taka mafi wanda gwamnati za ta taka saboda idan muka diba ya kamata mu sani gwamnati ba komai za ta yi ba kungiyoyi masu zaman kansu suna da ikon su ma su tashi su bada gudunmuwar su idan a yau maybe idan muka diba muka ga menene ya kamata in yi a cikin shirye-shiryen da muke na shekara ya kamata mu sani muna iya sa irin wannan tsare-tsare na harkan lafiya wanda zamu diba a yanayin da muke ciki da zamanin da muke wani cututtuka suka fi yawa muna iya kasashi mu sa wani kai ka dauki alhakin kaza wani dauki alhakin kaza sai mu rubuta ma gwamnati cewa muna so su zo su ƙara ilmantar da mu akan cututtuka kaza domin mu ma za mu taimaka musu wajen isar da sakon zuwa ungoyinmu da muke da su so yana ganin kungiyoyi masu zaman kansu suna da babbar rawar da za su taka wajen fahimtar da mutane
to al'umman fa su kansu Fatima
eh to al'umma su ma sai in roki alfarma cewa idan ana bada irin waɗannan farkawa mu rinka daurewa muna saurara saboda wasu kawai sai dai kawai a wuce a ce kai darbu da wannan zance kuma zance ne mai muhimmanci wanda kai ma zaka karu idan an ce ana farkawa akan wani abu ko mun kankantar sa a daure a jira a saurara a ji me ake cewa sannan mutum ya bar gurin amma ba idan an fara zance ba mutane kawai su tafi ni dai ina roƙon al'umma idan an fara wannan abu haka ana cewa ana sanarwa ana fadakarwa akai mu rinka daurewa muna saura saboda zai karu in ma bai same ka ba wani naka zaka ganshi da muka mun haka kace ai naji lokaci kaza an ce haka to amma da an ce kanjama kowa sai ya ki saurara ba lallai bane kai din ma da wannan ba wanda ya tsira daga wannan ciwo ko ta ina abubuwa da dama ta hanyoyi da yawa ma ana daukan su sharp object da sauran su haka abubuwa masu kaifi akan dauki wannan ciwo so ba lalle bane kace ai sai dai ta hanya kaza dan haka kai ba za ka saurara ba
to lokaci ya fara daga mana hannu anan zamu dakatar da wannan shiri ne yanzu da muka fara tattaunawa a game da cututtuka da suka fi damun matasa a Najeriya ko kuma Afrika ta yamma ko kuma nahiyar Afrika baki daya wanda a yau mun yi ittifaki cewa cuta da aka fi damuwa da ita ko ta fi damun matasa ita ce dai cutar kanjamau da ta zama ruwan dare ga duniya sannan kuma shan kwayoyi da matasa kansa a ciki cuta ce ta sa kai da sai su sha kwayoyi kuma ta canza musu yanayi ta canza musu lafiyar jikinsu ta sa su ma su dimauce su haukace kamar yadda Bukar ya fadi in aka dubi mahaukata a kashi 90 na mahaukata ko 95 na mahaukata matasa ne wato kuma shan kwayoyi shi da yawancin abubuwan da ke kai su ga halaka sai kuma bayanan da Fatima ta yi na zancen cutar kanjamau da yadda za a fadakar da kuma wayar da kawunan mutane musamman matasan da kuma sabuwa ta yanzu da ta shigo ita ce cutar Ebola da kuma ta dauke yawan fadakarwa da ake yi akan cutar kanjamau
Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan abubuwan da ke ƙara ma matasa kasadar kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. To dama dai an ce kwaɗayi mabuɗin wahala. Ya kamata mu matasa mu guji duk wani abin da zai zame mana sila wajen kamuwa da cututtuka a duk inda muke kuma in kunni ya ji gangar jiki ta tsira. Sako daga Usman Hari Jebuwa Ward.
Ƙauracewa zina ita ce ta ɗaya, sai kuma yawanta amfani da robar kariya shine kadai mafita sako daga Yusuf Muhammad Gidado.
VOA to ni dai har yanzu ban taba jima'i ba, kuma ba ni da arme dan haka wannan tambayar ban san ansarta ba, sako daga Abduljalil Aminu.
Akwai hanya kamar ta amfani da mace ba tare da kariyar roba ba. Wannan hanya ce wanda masu bin matan banza ke kamuwa da cututtuka da dama. Sako daga Garba na Halikamba.
Hakika akwai cututtukan da mutum ke kamuwa da su wurin jima'i ga su kamar haka. Ta ɗaya ita ce cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV da kuma cutar sanyi da dai sauransu. To amma waɗannan cututtuka ana ɗaukar su ne ta hanyar hwasiƙanci ba ta hanyar halak malak ba. Da fatar Allah ya kiyaye. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko.
Hanyar ita ce fuskantar mata da ba muharramar mutum ba, ko da ku ba ta iskanci. Sako daga Ibrahim Ali Likita.
VOA ya kamata ku gyara wannan magana da kuka yi, domin ba a ɗaukar cuta ta hanyar jima'i, sai dai hanyar hwasiƙanci ne ake ɗaukar cututtuka da fatan za ku gyara. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura.
Zina ita ce hanyar kamuwa da ƙanjamau. Sako daga Ibrahim Musa Tokarawa.
Sashen Hausa na muryar Amurka. Ai, kowa ya san bin matan banza ita ce hanya mahi sauki wadda ke kusantar da mutum wajen kamuwa da cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i, kamar sanyi, yankan gashi, da uwa uba kamuwa da cutar kabari salamu alaikum ko kuma HIV ko ƙanjamau da dai sunaye marasa kyau da ake kiran wannan cuta da su. Sako daga Aliyu Usman Taka Lahiya.
Akwai kwaɗayi da kuma rashin ilimin yadda ake abin, da ma kuma uwa uba wasu daga cikin matasa suna ƙaryata wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa ta hanyoyin jima'i. Sako daga Abdul Dahir Atafowa.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Zama ma saurare kamar yadda kuka sani kowace Alhamis war haka mukan bude layin waya ku kira mu ku yi mana tambayoyi ko kuma ku bada taku gudunmawa amma kamar kuma yadda aka saba yanzu haka muna tare da Malam Aliyu Musa jami'i mai kula da yaki da cutar AIDS ko kuma sida a jihar Kaduna wanda idan kuna tuni a ranar Alhamis din da ta gabata ma shi ya taya mu da bayanai da kuma ƙarin haske assalamu alaikum Malam Aliyu
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ina wuni muna godiya sosai.
Ba komai alhamdulillah.
Mun gode kwarai da ka sake samun zarahi ka amsa gayyatar mu domin ka taimaka mana da tambayoyi da kuma abubuwan da suka shige mana duhu.
To masha Allah alhamdulillah.
Yawa to Malam Aliyu ka hin mu fara karbar kira daga masu sauraron mu kamar waɗanne hanyoyi ko kuma waɗanne abubuwa ne ke taimakawa wajen ƙara mu matasa kasadar kamuwa da irin cututtukan da muka yi bayani a makon da ya gabata?
Akwai hanyoyi da dama. Babban hanya ita ce yin jima'i barkatai. Wato kaman fasikanci ko zina ko shi kanshi jima'in barkatai ba tare da wato ƙayyade wanda kake yin jima'in da shi ko ita ba. Hanya ta farko kenan. Rashin yin watan gwaji akai-akai. Kamar yadda ne bayani wancan satin, kin ga akwai wani cuta wanda yake kama maza da mata wanda ya fi kama matan. Ana ce mishi chlamydia. Shi baya nuna wani alamomi ga jikin ɗan Adam. Yana nan dai tattare da shi. To idan ba mutum yana yin gwaji ba, watan test ba zai iya gane cewa yana da wannan cuta ba sai ya rinka harbin ainihin partner din shi da wannan cutan. Rashin tsafta ita kanta takan kawo hanyoyi ne wanda yake za a iya kamuwa da waɗannan cututtuka. Abin da nake nufi a nan shi ne idan ba ka da tsaftan jiki ita kanta kamar herbs ai ƙuraje ne wanda zai iya kama gaban namiji ko mace. Ko a kan zakarinsa ko farjin mace. To wannan yana danganta da rashin tsafta. To idan ba tsaftan jiki ko na ɗan kamfai, kullum a ce mutum ya amfani da ɗan kamfai yau gobe jibi, to zai iya kasance yana kamuwa da irin waɗannan cututtuka da dama.
Yawa Malam Aliyu a
cikin akwai kuma rashin samun watan garkuwa yayin yin jima'i, wato rashin amfani da kororon roba, wato condom. Shi ma wani hanya ne da za ka iya ganin cewa matasa ko kuma mutane maza sukan iya kamuwa direct da wannan cututtuka.
Yau, Malam Aliyu, a cikin waɗanda suka amsa tambayar da muka yi jiya, akwai wani kamar bai ji daɗin yadda muka yi tambayar ba, ya ce murya Amurka ya kamata ku gyara wannan maganar taku. Saboda ba a ɗaukan cututtuka ta hanyar jima'i sai dai ta hanyar fasikanci. Me ya bambanci tsakanin jima'i da kuma fasikanci?
Fasikanci a nawa fahimtar shi ne ka yi watan kai jima'i da wani ko wata wanda ko mace wanda ba halaliyanka ba shi ne fasikanci ko zina. Jima'i ko zai iya kasancewa da matan aurenka. Wanda kuke auratayya tsakanin akwai auratayya tsakanin to shi ma ta auratayyan ana iya kamuwa da shi kamar yadda na baki misali rashin tsafta ai ba sai lalai wai kai jima'i bane zaka kamu da wani cuta in baka da tsafta muhimmin tsafta koda a ce wurin bayan gidanka ne ban ɗakinka ko macewayinka baka tsaftace shi akwai every possibility zaka kamu da wani cuta wanda kuma in ka je yin jima'i da matanka ko ita ta kamu da shi ka jefa mata ko kuma ita ta jefa maka. Dinga kenan ba sai lalle ta hanyar fasikanci ko zina ake kamuwa da irin wayannan cututtuka ba.
To malam, ina ga mazan da suke da matan da suka wuce daya, taya za su iya kare kansu idan kamar a ce yanzu daya tana da daya daga cikin cututtukan nan sannan kuma tana shan magani amma kuma da akwai wata matar da yake da ita daban, zai iya ba dole bane ba dukan su bin sai su nemi magani?
Ai, ya zama wajibi idan har aka gano daya daga cikin matan nan hudu ko uku ko biyu suna da wannan cuta, to dole ne ya kasance a je asibiti mafi kusa dukkan su a yi musu gwaji. Wanda take da shi a tabbatar ma an gano shin menene ke damunta, sannan a sa ta a magani wanda yake zai warkar da ita, sannan bayan an sa ta a maganin na daidai tsawon lokaci da likita ko malamin asibiti ya sa ta, sai ta sake komawa kuma a sake yin gwajin a tabbatar ba ta da shi, sannan ta kusanci mijinta. Sannan ne kadai hanyar da waɗannan su kuma ba za su kamu da shi ba. Amma madaman ba a yi haka ba, to akwai matsala gaskiya.
Mala Ali, wata matsala da ake fuskanta, yawanci muna jin mata suna kukan cewa sun je asibiti an ce suna ɗauke da irin waɗannan cututtuka, amma an ce lallai mai gidan ya zo shi ma a duba shi, amma sai ya ƙi zuwa. A irin wannan, idan irin wannan al'amari ya faru kenan, me abin yi?
To muna samun waɗannan irin matsalolin ƙwarai da gaske. Ko kaga cewa mijin ne yake da matsalan, ya je ya yi treating kanshi ba tare da sanin matan ba ko iyalan shi, ko ita matan ta je tana treatment ba tare da sanin mijin ba, don gudun kar wani hatsani ya faru tsakanin su. Amma babban magana shine, in har mutum yana kaunan iyalin shi, kuma ana zaman auratayya na gaskiya, ya kamata a ce lokacin da ta je asibiti aka gayyace shi, to ya amsa wannan kira domin shi ma ya taimaki kanshi da kanshi. Kamar barin baki misali, ke ne kike da mota sabuwa, in baki zuwa ana miki service, wannan motar na air knock a lokaci guda, saboda haka shi ma kanshi idan matan tana ɗauke da wani cuta makamancin irin waɗannan da ake samu ta hanyar ya ƙalla jima'i ne ko shi ciwon idan ne ko wani irin da ciwo, idan bai je an gwada shi ba yana tattare da ciwon, yana da wani lokaci yana cikin zaman shi, tunda cuta ne kamar na HIV mai karya garkuwar jiki, yana cikin zaman shi sai ya ga wani abun, wani bala'in ya kama shi, so yana da kyau ya je a gwada shi, a ba shi shawarwarin da ya kamata a ba shi, don magani ne ma su sha tare.
Da ko kuma wani bayani da bincike ya nuna cewa idan ba a nemi magani ba, baya dai ga matasanmu, idan ba su nemi magani da wuri ba zai iya kawo musu illa wajen haihuwa nan gaba.
Kwarai da gaske, akwai kamar ko su matan ma ma'aurata in suka kamu da waɗannan cututtuka wato ta hanyar jima'i, zai iya kasance sun samu abin da ake cewa infertility, wato ya kasance cewa lokacin da ake neman a lalata musu mahaifa ko kuma hanyar da za a ga a samu haihuwa duk sai ya ɓannata musu a jikinsu, sai ka ga yarinya ko mace ta daɗe ba haihuwa. To duk irin waɗannan alamomi ne wanda in an je an gwada mai yiwuwa tana ɗauke da wani cuta, wanda in an gwada za a iya warke shi kuma za ka iya samun haihuwa a kan kai. Haka shi ma namijin zai iya ɗaukewa da wani cuta a cikin jikin shi, ya kasance cewa sperm count ɗin shi da ainihin duburan azzakarinsa za ta iya kasancewa ba ta aiki sosai, dangane da irin waɗannan cututtuka da ya kamu da su ba tare da yaji ya nemi gwaji da magani ba a kan kai.
Malam Aliyu, yawanci matasa suna gudun zuwa gwaji, ko meye dalilin haka, kuma akwai wani kokari da kuke na faɗakar da matasa ku ja hankulansu akan mahimmancin zuwa gwajin nan?
Kwarai da gaske kuwa, muna da hanyoyi da dama da muke yi, wanda yake gwamnati na yi, kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu akwai kuma partners da muke da su waɗanda suna fadakarwa akan irin wannan cewa lalle ya kamata mutum ya je a yi mishi wannan gwaji, domin wannan gwaji da ake yi can ake yin shi kuma yana taimakawa kwarai da gaske, kuma ta hanya ɗaya ne za a gane cewa kana da matsala shin shine sai an maka wannan gwaji, musamman mata kamar ciwon tsida. In ba an gwada ka ba, ba yana nunawa ne a fuska cewa kana da ciwon tsida ba, ba yana nunawa ne in kana tafiya ba, lallai sai ka je an maka wannan gwaji. To kin ga wannan gwaji yana da muhimmanci kwarai da gaske. Muna samun taimakon jama'a kwarai wurin wayar da kan jama'a, kamar zan iya cewa a Kaduna State, wato jihar Kaduna, kuna mun yi taro da media executives, wato ma'aikatan gidan radio da waɗansu kashidu da mujalloli, yadda za su kasance suna faɗakar da mutane, suna wayar musu da kai kan wannan cuta ta tsinda, kuma alhamdulillah suna iyakacin ƙoƙarinsu, kuma muna ganin result, wato muna ganin turnout na clients, wato mutane suna zuwa ana musu gwajin. Lokaci ya wuce da za a ce yanzu kana jin tsoron ka samu da wani cuta, ai gumma a ce kana da cutar ka nemi magani, da a ce ka ki zuwa cutar na cinka ta kashe ka farat da ko kuma ta karya maka garkuwar jiki, lokacin da zai kasance za a yi maka wani dauki ya kasance ba abin da za a iya maka
lokaci ya kore ba,
ya developing kenan.
Yawa Mala Aliyu ga kira mun samu daga Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, wake magana?
Yawa da Halima da doctor na muku fata alheri da fatan suna yi da ku.
Da Jamila ma tana jin ka.
Yawa. Ina tare ne da Muhammad Awaisu kafinta unguwar Nasarawa Gamawa jihar Bauchi.
To Muhammad Awaisu ga kaga Mala Aliyu Musa.
Hakika sadakarwar da ake yana da amfani sosai.
To.
Musamman ma kamar yadda yake masu yin zuwa gwaji da sauran abin da ya kama da haka.
Muna jin ka Malam Muhammad.
Hello?
Muna jin ka, ita tambayar ka.
Tambayar da zan masa shine kamar irin masu yin zuwa gwaji, to kuma mutane ba su ne da wani mataki kuma ta kamar su wanda aka ce su je su turo mazajensu, amma mazajen sai su zuwa, wani mataki kuma ta dauka shi?
Yawa, to mun gode kwarai Malam Muhammadu Awaisu. Mala Aliyu, ka ji tambayar ta shi ko?
Eh, na ji.
Yawa.
Wata kan shi wannan gwaji da ake yi musamman ma na cutar tsida, na ciwar tsida, cuta mai karya garkuwar jiki, muna ce mashi HIV counseling and testing, wato sai an faɗakar da kai ka yarda a yi maka wannan gwaji, ka sa hannu a takarda ka yarda sannan za a iya maka.
Amma kamar tambayar da ya Mala Aliyu cewa idan aka ce mace ta kawo mijinta, miji ya ki zuwa, me ya abin yi?
Ya za ta yi
kenan. Abin yi shi ne a dinga faɗakar da shi, don ba a sa mishi dole, gaskiyar magana kenan. Sai sa na kawo miki sunan testin ma, wato HIV counseling and testing, wato sai an maka fatakarwa, an preparing mind ɗinka, domin wani kawai kana gwada shi ba tare da ya baka umarnin gwada shi ba yana iya kai ka kotu. Dan me yasa ka gwada shi? Kaga dai kai ne dan ka taimake shi, saboda haka ko asibiti mutum ya zo dole sai da yardan shi, kun ba da yardan shi ba babu yanda za a yi mu gwada shi.
Wannan
gaskiyar magana kenan.
To muna godiya kwarai Mala Aliyu Musa da ka bamu dama muka tattauna da kai, lokaci ya ɗaga mana hannu, mun gode kwarai da fatan duk waɗanda suka je wannan shiri sun fahimci abin da ake ni, kuma idan akwai masu kin zuwa gwaji za su hanzarta su riƙa zuwa gwaji. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan, tare da ƙara yin godiya ga Mala Aliyu yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da Tafarra Girma Tafarra da Mr. Peter Handley, ni ce Halima ke cewa sai gobuwar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.